السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى قام يوم 29 جواتاً شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دمود أياد دريهدو بثلاثين تقص كما 26 جواتاً بير ميلادية دبوبي لقوم شعبقي وأن مسلاتي ميتاغ البركة مسجد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن شيء قبل تفسير القرآن ما يجرم كما يدى كراتم يقبات مجلس نبي وجيا من كراتوني أتكين آيوينا تسئين دقومة تسئين دقايا أتكين سورة المائدة كما ونشين مجلس نأكو إن شاء الله تعالى أهلا خيرا تعالى ينجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوضع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجيا منجي وصدق الشم فاستهوري دما لمم سقيما ودنن آيوي قدابي سننكما دا أبوه دا آيوي سقف انسا kamar yadda aka yi mana bayani dai waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya saukar da su ne guda biyu domin haramta giya haramtawa ta har abada bayan matakan da aka bi wanda mun ji su jiya wajen haramta ta sannan da abin da ya shafi tata sannan da abin da ya shafi gumaka da ake musu yanke-yanke da kuma kibau da ake canfi da su. Muna bayani akan gaba ta farko daga cikin ayoyin wato giya da irin mummunan tasirin da take da shi da cututtukan da take dauke da su da bala'o'i da take dauke da su da barna da take yadawa a tsakanin al'umma ba ita kadai ba dukkan wani abu da ake sha domin ya kauda hankali yana da hukuncin giya. Malam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna Zammul Khamr yana bayani akan kushe giya da mummunan tasirin da giya take da shi da yadda take bata al'umma a cikin wannan littafin nasa yake cewa wa'alam anna shurbal khamri fihi mafasidu fid dini wa uqubatun fil akhirah. Ka sani cewa lallai shan giya a cikinsa akwai ɓannace-ɓannace masu yawa da suke da alaƙa da addinin mutum wa uqubatun fil akhirati sannan kuma akwai azabobi da Allah ta'ala ya tanadamma mai shan giya a ranar gobe kiyama. Ke ce amma mafasiduha fid dini fa muta'addidatun amma ɓannace-ɓannacen da suke cikin giya waɗanda suke da alaƙa da addini to suna da yawa. Ke ce minha daga ciki naz'ul iman giya na sa a cire ma mutum imaninsa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce da yace wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, mai shan giya ba zai sha giya ba a daidai lokacin da yake sha alhali yana da imani, sai an zare masa imaninsa sannan zai iya shan giya. In ya gama shan giyar ina a maida, kamar yadda muka faɗi jiya Bahaushe na cewa ba a bari a kwashe duka, to shi yayi barin imaninsa. Lokacin da yake neman ya kwashe imaninsa ba dole bane imanin ya koma duka, hannun sama dai ya ce ana gare imaninsa. Daidai lokacin da mutum ya ɗau jiya zai sha ko ya ɗau wani abun maye zai sha, to ba zai iya shan wannan abun ba face sai an zare masa imaninsa. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi. Shi ne sai Malam Ibn Rajab ya ce wa kullama adman al-khamra wa aqafa 'alayha, duk lokacin da mutum ya lizumci shan giya ya duƙufa a shanta naqasa imanuhu, to imaninsa zai riƙa tawaya, wa da'ufa kuma imaninsa zai yi rauni, wa nuzi'a minhu kuma sai an tintike imanin daga zuciyarsa. Mashayin giya duk lokacin da yake shan giya to sai an ta cire imaninsa, kullun cire iman, in kullun zai sha to kullun sai an cire imanin shi. In zai sha ta so kaza a rana za a zare imaninsa lokacin da zai sha, in ya gama sha sai a mayar masa da imaninsa, a haka imanin nasa zai ta raguwa, imanin nasa zai ta raguwa. فيخشى انه يسلبه بالكليه عند الموت. مالي ابن رجب يتي انا جن صوران مشايين جيا تند دول لوكاتين ده زي شا سي ان تشري مسا ايمانينسا تو انا جن صوران ا تشري مسا ايمانينسا غباكي دايا ا لوكاتين ده زي موتو kamar yadda zamu gani malamai sun ambaci wannan cewa su tare mashayin giya lokacin da zasu mutu ba sa cikawa da imani, ya kawo wannan na farko ce. Wa qala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sayyiduna Uthman ibn Affan, mun faɗi jiya sayyiduna Uthman ibn Affan yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda tun kafin musulunci ya zo suka haramta ma kansa shan giya, ba sa shan giya. Sayyiduna Uthman ibn Affan baya shan giya tun kafin musulunci ya zo, yana cikin waɗanda Allah ya musu wannan baiwar tun kafin musulunci ya zo a haramta shan giya. Sayyiduna Uthman ibn Affan ya haramta ma kansa shan giya baya shanta. To yake cewa la yajtami'u al-iman wa idman al-khamr, da shan giya da dawama a shan giya da imani ba su haduwa a zuciya daya, mutum ya zama kullun cikin shan giya yake to imanin shi ba zai zauna a zuciyarsa ba. Inji sayyiduna Uthman ibn Affan illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu, kace ana tsammani mai ƙarfi cewa sai ɗaya ya kori ɗaya. In Allah ta'ala yana nufin mashayin giya da rahama, sai ya sa sai imanin sai zo sai rinjayi shan giyar sai ya tuba ya daina sha. Idan ko Allah ta'ala baya nufinsa da rahama to sai ya zama wannan shan giyar nasa ya rinjayi imaninsa, sai ya zama shan giyar ya kori imanin a cikin zuciyarsa. Dama kullun zai sha sai an zare masa imani, kullun zai sha sai an zare masa imani. Wannan hadisin al-Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da isnadi sahih. Daga cikin bannace-bannacen da giya ke haifarwa, sakhullahi azza wa jalla, giya na jawo Allah ya fushi da mutum. Mutumin da ya zama imaninsa ana cire shi, ai ko ba a tambaye ka ba zaka ce tabbas Allah na fushi da shi, domin Allah ta'ala yana son masu imani ne, Allah yana son masu takawa ne, Allah yana son masu tuba ne. To mai shan giyar da ya dawwama kullun giya yake sha, ai babu soyayya Allah tare da shi, sai dai fushin Allah. Wa minha, daga cikin man'u qabulis salati wa tawbah, Allah baya karban sallan mai shan giya, sannan wasu ayyuka da yake yi ba shan giya ba in dai bai tuba ba to Allah ba zai karbi tubansa ba. Mutum ne yana shan giya kuma sai yana aikata wasu nau'ukan sabo, to ko ya tuba a waɗancan nau'ukan zaɓen Allah ba zai karɓi tubansa ba har sai ya daina shan giya. Shi yasa ake ce mata ummul khaba'is, ita ce uwa kowace ɓanna. A wannan hadisin da muka kawo na sayyidina Uthman ibn Affan da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi, sayyidina Uthman ibn Affan ya kawo a cikin wannan asarin nasa, ya kawo kissan wani mutumi mutum ne abidi mai bauta. Akwai bambanci tsakanin mutum mai bauta da kuma masani. Mutum zai iya lizumtar bauta amma ba masani bane. An samu irin waɗannan mutanen da ake kimsu al-ubbad, masu bauta amma ba su da ilimin addini. Za ka same su masu rike addini sosai, kullum suna masallaci amma ba su san addini ba. Sayyiduna Usman ibn Affan ya ce ya kasance a cikin mutanen da suke kafinmu. Wani mutum daga cikin masu bauta, wata mata ta gayyace shi ta ce da Allah ya zo, tana da wata bukata da take son ya biya mata. Wannan abidi ya tashi daga gidansa ko daga wajen bautar sai ya tafi gidanka. Da ya shiga kofa ɗaya sai ta rufe. Irin dai na imra'atul aziz wa ghallaqatil abwab. Ta kulle kofofi. Sai da ta kai ɗakin, sai da ya kai ɗakinta na ƙarshe ta kulle kofa. Sai ta ce dama na kira ka ne. Yanzu abin da ke gabanka shine gajiya ko dai ka sha giya ko ka yi lalata da ni. Ko ka taka mushafi littafin Allah. Littafin Allah nan ba dole bane ya zama Qur'ani, domin a cikin iska an ce cikin mutanen da suke kafinmu ga littafin Allah. A wata riwayar ma aka ce ga jariri ya yanka shi. Sai wannan abidin sai ya kalla da giya da taka littafin Allah da zina da ita da kashe jinjiri, wanne ne ya fi masa sauki? Sai zuciyar shi sai ta ba shi cewa ai ya kashe ya sha giyan nan dishi ya fi sauki. Sai ya dau giya ya sha. Sayyidina Usman ibn Affan ya ce da ya sha giya fa zana biha, sai da ya zina da ita. Sannan ya kama wannan jinjirin ya yanka. Sannan bayan haka ya taka wannan littafin Allah. Shi yasa ake ce ma giya ummul khaba'ith, ake ce mata uwar banna. Dukkan wata banna to giya na haifar da ita. To kun ga shi yasa aka ce mutumin da ke shan giya Allah ta'ala ba zai karɓi sallarsa ba. Sannan wasu ayyuka da yake na sabo Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba ko da ya tuba. Ba da ka aka faɗi wannan maganar ba, an rawaito hadisi daga Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shariba al-khamra, duk mutumin da ya sha giya falam yantashi, amma bata dige shi ba, bai yi maye ba, lam tuqbal lahu salatun, ba za a karɓa sallarsa ba. Ma dama fi jawfihi aw uruqihi minha shay'un, matakar a cikin jijiyarsa ko a cikin makoshinsa akwai wani abu na wannan giyar, ba za a karɓa masa sallarsa ba. Ya fa sha bai yi maye ba. Wa in mata mata kafira, in kuma ya mutu akan wannan yanayin to ya mutu kafiri. Amma malamai suka ce kafiri nan ba ana nufin ya mutu ba musulmi ba, ana nufin ya mutu mai kafirci na aiki. Kafirci talabi ne. Akwai al-kufru al-i'tiqadi, akwai al-kufru al-amali, akwai kafirci na aqida, shine wanda idan mutum yayin shi baya cikin musulunci, irin kafircin yahudu da nasara. Wannan kafircin su kafirci ne na aqida wanda ya fitar da su daga musulunci. Akwai al-kufru al-amali, kafirci na aiki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa wasu ayyuka sai ya kira su da kafirci. To mutumin da ya mutu yana shan giya ko da ba ta sa shi maye, ba za a karɓi sallarsa ba. Sannan bayan ba za a karɓi sallarsa ba, sannan kuma idan ya mutu, ya mutu mai yin kafirci na aiki. Wa inin tasha, in ko ya sha ya yi maye, lam tuqbal lahu salatu 40 laylatan, kwana 40 zai yi yana sallah, Allah ba zai anshi sallarsa ba. Wa in mata mata kafiran, shi ma idan ya mutu, ya mutu a matsayin kafiri, wato mai aikata aiki na kafirci amma kafircin da bai fitar da shi daga musulunci ba. Wannan hadisi shi ma Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da isnadi sahihi. Ku duba wannan banna ta giya ƴan uwa. Al-Imam Rajab ya ce wa amma al-uqubatu, amma azabobin da za a yi ma mashayin giya a lahira, ba a lahira ba kawai, tun a duniya. Fa minha, daga ciki akwai dunyawiyyatun, akwai na duniya. Akwai na duniya. Alal aqalli a masa bulala 40 zuwa 80 tsakanin bulolin da ake ma mai shan giya kenan. zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya sha giya manzo sama cewa yake aika dukan shi sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yace wani mutun ya sha giya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sama yace idribuhu kubajai yace famin nadari bi yadihi wa min nadari bi na'lihi wa min nadari bi thawbihi daga cikin ba akwai wanda ya rika dukan sa da bulala akwai wanda da hannu akwai wanda ya rika dukan sa da tufafin sa ya cire rigar shi yana labka masa akwai kuma wanda ya rika dukan sa da takalmi aka zo zamanin sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yace ai bulala 40 zamanin sayyidina Umar bulala 40 sai ya zama idan mutum ya sha giya aka masa bulala 40 sai ya kakkade kasan haka ne mutum bulala ya kakkade ya gama da wanda ya buge ko yana nuna ba ta da amfani kenan ana san ne in amma mutum bulala ya kuta yayi kuta yayi ihu yasa a tarbiya aka ce in za a duki yaro ya kama kuka a kyale shi haka malaman tarbiya suka ce in aka daga bulala za a zana yaro yayi laifi sai ya kama kuka sai suka ce to a kyale shi an kai inda ake so dama ai bulalar ba ana yi bane dan amore ana yi ne domin ta zama mata ladabi to zamanin sayyidina Umar in an mutum ya sha giya aka masa bulala 40 kawai sai ya kakkade sai sayyidina Umar sai ya tara sahabbai yace bulala 40 kai kadan ga mai shan giya kuna kallon abin da ke faruwa idan aka yi musu bulalan nan sai su kakkade su tashi tafi kila ma gobe su take sha sai sahabbai suka bada fatawar cewa haddin musulunci tsakanin 100 ne da 80 to a dauki 80 ai wanda yema wani kage yace ya zina alhali bai ba bulala 80 ake masa ko to sai a masa bulala 80 shi ma to daga nan sai aka tsaye da bulalar shan giya bulala 80 to kun ga ukuba ta farko kenan a duniya sannan akwai malaman da suke ganin idan mutum ya sha giya sau daya aka masa bulala ya aka sake kawo shi ya sha ta biyu aka masa bulala aka sake kawo shi ta uku ya sha giya aka masa bulala aka sake kawo shi ta hudu ya sake sha in aka sake kawo shi ta biyar suka ce a kashe shi kawai ba yi da amfani akwai malamai masu wannan fahimtar duk da hadisin da suka dogara da shi hadisi ne da malamai suke tattaunawa akan ingancin sa ko kuma abin da ya kunsa na fiqh to kun ga wannan dai azaba ce ta duniya sannan daga ciki daga cikin azabar da za a masa ana ma mashayin giya azaba fil barzakh a kabarin sa tun kafin kiyama ta tashi mutumin da ya mutu yana shan giya ko yana shan wani abu na maye tun a kabarin sa za a rika masa azaba akwai wasu hadisai ma da suka zo cewa za a juyar da fuskokin mashayin giya su koma fuskokin aladai da fuskokin jakuna da fuskokin birai duk da malamai suna magana akan ingancin su daga cikin azabar da za a ma mashayin giya a ranar gobe kiyama za a shayar da shi kishi mai tsanani kuma babu wanda zai sha a ranar gobe kiyama daga ciki Allah ta'ala zai juya halittar sa a ranar gobe kiyama in a duniya ba a juya fuskar sa ta koma ta zama ta alade ba to a ranar gobe kiyama za a juya fuskar sa ta zama haka sannan daga ciki za a masa azaba a rika shayar da shi da mugunya sun san mugunya a yaran sakkwatawa mugunya ruwan ciwo gyambo ruwan da yake fitowa a cikin gyambo tafasasshe shi za a rika shayar da mashayin giya a ranar gobe kiyama sannan duk mutumin da ya sha giya a duniya to ranar lahira ba zai sha giyan lahira ba akwai giyan lahira wannan ka mana ayar da Allah ya bayani akan akwai giya a lahira
mathalu jannati allati wu'ida lil-muttaqin
na'am
fiha anharun mimma غير آف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
Allah ta'ala ce masalul jannati allati wu'ida almuttaquna, misalin aljannar da Allah ta'ala yayi alƙawarin ta ga waɗanda suka yi taqwa. Daga cikin taqwa akwai nisan ta shan giya a duniya. Fiha anharun min ma'in, a cikin wannan aljannar to akwai wasu ƙorami, min ma'in ghairi asin, na ruwan da ya kasance bai jirkice ba, ruwa ne gare gare, ruwa ne wanda yake tar, ruwa ne mai daɗi a baki in za a sha, babu zarki, ba kana sha kaga kalar shi ta canza, ruwa ne mai daɗi. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, sannan akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanansa bai canza ba, ba a sa masa kuka ba balle ya zama tsala, sannan ba a bar shi yayi kwanaki yayi tsami ba. Sannan wa anharun min khamrin ladzatin lisharibi, sannan akwai ƙoramu na giya, wannan giyar ladzatin lisharibi na Allah ta'ala ya sanya ta zama mai daɗi ga waɗanda suke sha. Wa anharun min asalin musaffa, sannan akwai ƙoramu waɗanda suke gudana su kuma na tsantsar zuma ce, zuma fara. Al'asali musaffa, tatacciyar zuma mai daɗi. To wannan giyar da za a sha ta a ranar gobe kiyama, wanda ya sha ta duniya ba zai sha ta ba, bai shiga aljanna ba, ina shi ina shan ta. An ce wannan giya a cikin aljanna take, ko shi ba ma zai shiga aljanna ba balle har ya sha. Wannan tana ɗaya daga cikin azabobi da za a ma mashayin giya a ranar gobe kiyama. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi yace, an ruwaito daga ɗaya daga cikin al-Ubbad az-Zuhat, ɗaya daga cikin malamai masu bauta masu gudun duniya da ake ce masa Abdulaziz bin Ghawwat, bin Abi Ghawwat, ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai, yace wannan Abdulaziz bin Abi Ghawwat din yace, hadartu rajulan min jirani 'inda an-naz'i, an ce min maƙwabcina zai rasu, ga yinan alamomin mutuwa sun sauka a gare shi, sai aka kira ni aka gayyato ni aka ce in zo. Maƙwabcin shi ne zai rasu, sai aka gayyato shi aka ce da Allah ya zo. Da ya shiga, wa huwa qad amsaka lisanahu 'an ash-shahadati, sai na same shi ana ta ce masa ya kalmar shahada ya kasa faɗi, ana ce masa ya kalmar shahada ya kasa faɗi. Faj'altu aqulu lahu qul la ilaha illa Allah, sai na riƙa ce masa kace la ilaha illa Allah, wa huwa sakitun, sai ya shiru ya ki faɗi. Falamma aqsartu alayhi, lokacin da na yawaita masa laqana kalmar shahada, a'rada anni li wajhihi, kawai sai ya juya fuskarsa kawai ya daina kallona. In ji al-Imam Abdulaziz bin Abi Ghawwat yace maƙwabcinsa yana laqana masa kalmar shahada, gashi zai mutu, duk alamomin mutuwa sun sauka a gare shi. Da ya matsa masa ya ce kalmar shahada ya ƙi, sai kawai daga baya ma sai ya juya baya daina kallonsa. Wa qala ila kam taqulu hadha, kana ta damuna wai so nawa zaka ce min in faɗi wannan kalmar, ana kafirun bima taqulu, ni na kafir ce ma abinda kake faɗi, la ilaha illa Allah nan ni ban yarda da ita ba, zai mutu. Fa kharajtu min indihi, sai na fita, sai na fita daga wajensa. Wa lam ahdhur janazatahu, lokacin da aka ce ya mutu sai na ki zuwa masa sallah. Mutumin da yace ana kafirun bi kalimatu shahada, aje a masa sallah, kuma za a masa sallah ba, sai ce ya kafirce ma kalmar shahada, sai da kai ki masa sallah. Thumma inni ataitu ra'atahu, al-Imam Abdulaziz bin Abi Ghawwat yace daga baya sai na zo wajen matarsa. Wa sa'altuha an halihi, sai na ce wai me ya samu mijin naki ne, ga abin da ya faru kina kallo, zai rasu ana tilakana masa kalmar shahada ya ki ya faɗa, ƙarshe ma da aka matsa masa ya ce ya shi ya kafirta, shi ba ruwan shi da musulunci, me ya faru ne wai, me halin shi lokacin da yake da rai. Wa kana ya'malu, kuma mu a idan mu da shi muke sallah, da aikin alheri da shi ake yi a fili. Fa qalat, sai ta ce innahu kana yashrabu al-khamra sirran, kace ni kadai na sani giya yake sha a gida, in ya zo gida kullun giya yake sha, ba wanda ya sani a ɓoye yake shan giya, shi ne Allah ya masa wannan sakamakon a lokacin da zai mutu. kun ga ashe waccan maganar da aka yi cewa ne ana ji masa tsoro ne shan giya yadda ake zara imanin sa kullun in ya sha amayar masa to ana ji masa tsoron ranar da zai mutu ya kasa cikawa akan musulunci ya kafirci to abin da zai jawo ma mutum ya samu su'ul khatima wanda duk fatan da mutum yake kenan dan aikin da kake yi na alkhairi da shekarun da zaka yi kana yi fatan ka shine ka mutu akai al'ibratu bil khawatim abinda ake lura da shi shine mai katika da shi inna ahadakum la ya'malu amala aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'amala bi amali ahli an-nar fayadkhuluha dayan mu zai rika yin aikin aljanna a tsawon rayuwarsa duk aikin alkhairi da shi ake yi amma Allah ya riga ya rubuta masa a ƙarshen rayuwarsa cewa ba mai imani bane shi ba zai cika da imani ba ƙarshe saura kirs lokacin mutuwarsa ya zo fa yasbiqu alayhi alkitabu sai littafin sai juya sai ya koma yana aikin ƴan wuta sai ya mutu akan matsayin shi dan wuta ne sai shiga wuta kun ga abin da ake gudu kenan so daga duk wani zunubi da mutum ya san yana yi yayi kokarin tuba ko a bayyane yake ko a boye yake zunubi a boye bai kai girman yi a bayyana ba amma shi ma bala'i ne kun ga abin da wannan ta haifar masa wasu daga cikin malamai suka ce giya na da wasu matsaloli da bala'o'i sun kai 12 wanda sun shafi hankalin mutum sun shafi addininsa sun shafi mutuncinsa daga ciki idan mutum ya shata annahu yasiru bi manzilati al-majnun sai mutum ya zama mahaukaci wa yasiru duhqatan lis-sibyan ya ga tsirka mata dariya khasisan 'inda al-uqala ya zama walakantacce a wajen masu hankali al-imam ibn abi ad-dunya dai daga cikin manya-manyan malamai marubuta na musulunci ya faɗi yake cewa ra'aitu sakiranan fi ba'dhi sikati bi baghdad ya bulu yace naga wani ya sha abun maye a titi a garin baghdad a wancan lokacin shine kamar abuja a najeriya shine babban birnin daular islama madinatu salam baghdad yace to ya ga wani mutum cikin maye ya sha giya a titi a baghdad ya bulu yana bawali ya cire wandan shi kawai yana bawali وهو يتمسح ببوله سير اششا فبولي اديكن ساكا كما ينا الولاد بولي بولي نا تيايو واشي كما ينا يا ميد بولي فامفانسا كينا ين الولاد بولي ويقول لنا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ينا الولاد بولي جينا باقو لابارن abinda wani ya gani shi kuma ya sha giya mutum ya sha giya ya sha giya ya zo yana amai kare ya zo yana lasan aman a bakin shi sai yana ce ma kare ya sayyidi ya shugabana kare ne shugaban shi matsalar giya ta biyu annaha tudhibul mal giya na tafiyar da dukiya giya na karar da dukiya hatta ƙasa idan ya kasance shan giya ya zama shine abinda ake yi a cikinta to sai an rika tace dukiyar al'umma daga cikin hanyoyin da za a ba EFCC leakage in tana son a daina tace kudin gwamnati to a sa dokar shan giya a Najeriya in aka sa dokar shan giya za ka gani domin mafi yawancin wanda suke tace wa mutane kudi mashaya giya ne mai imani ba zai dauki kudin al'umma ya kwace ya je ya sa a cikin rami ko a ɗakin bayan gida a ramin da ake zuba bayan gida kudin da zurriyarsa su gama karewa ba za su karar da dukiyar ba in ana wani lissafin na kudin da ake sacewa sai ƙwaƙwalwar ka ta buga calculator ka ya kare sai dai manya-manyan akantoci su ne za su iya lissafin nawa ake sa aka sace ka ji ana rabawa da za a raba ma kowane ɗan Najeriya zai samu kaza zai amma mutum ɗaya ya sace kuma ƙarshe giya zai je ya sha da kudin bukukuwa za a je a yi na giya a je a sha giya a yi tambele inna shurbaha yusabbibu al'adawata bayna al'ikhwani wal asiqa, shan giya na kawo gaba a tsakanin masoya da abokanai. Ka kalla yadda ake karewa. Maqalata ta hudu, inna shurbaha yamna'uhu an dhikrillahi wa an as-salah, wannan aya ta fadi ko wa yusaddukum an dhikrillahi wa an as-salah, shan giya na hana ambatan Allah, shan giya na hana sallah. Matsalar giya ta biyar, inna shubaha yahmiluhu ala zina, idan mutum ya sha giya sai ya je zina, kamar yadda dai muka karanta a cikin wannan asari na sayyidina Uthman ibn Affan da Imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhi ya ruwaito shi, annaha miftahu li kulli sharr, duk bannan da kake nema to in aka sami giya da kayan maye gabaki daya to an samu wannan sharri. Ta bakwai, annahu yu'zi hafazatahu al-kiram al-katibin, mashayin giya yana cutar da mala'ikun da suke tare da shi. Bi idkhalihim fi majalis al-fisq, yana jasir ya kai su wajen fasikanci. Wa yujiduhum ra'ihatan muntana, sannan yana sa su ji warin giya. Fa yu'zi man la yu'zihi, sai ya cutar da su alhali su ba cutar da shi suke ba, kare shi suke. Wa inna alaykum لحافظين كراما كاتبين حقا ان لا يتكونا تاغد ملائكو فمتمن دكي شنجي انا تتدو ان ملائكو شوفات ترى انه اوجب الحد على نفسه 80 جلدة من شنجي ينا جاو مكان سعي مسحدي نبولا لا 80 فترى انه اغلق باب السماء على نفسه يا كل مكان سقوف فن الجنة ان انشي باب السماء انا نفن الجنة أنه يخاطر بنفسه لأنه يخاف عليه أن ينزع منه الإيمان عند الموت من شنجي ينا واتاد رنسان ينا قيقا سزواج حلقا دو من أنا جمة صوره لو قسند زي متو أتري مثل إيمانا في متبان إيماني با فشاقيا تعريضه نفسه لعذاب الله نار جهنم يوم القيامة من شنجي ينا قيقا ستكن عذاب الله غنبو بكياما فقوم شابيو أنه حرم نفسه دخول الجنة وشرابها من شنجيا يا هرم تام قنسة شباء الجنة سنن يا هرم تام قنسة أبا بند أكي شاما تدائي أتشن الجنة انقوا وانا إتشي جيا ما لم يسكتشي وي وي كنا دهكم شنجيا لري بتقري شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يتشي جي تاريه شوقي وي 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 بتبين أتشن مسلمي با sai a ƙarni na biyar zuwa ƙarni na shida bayan hijira, a lokacin da Tatar suka bayyana. Tatar wasu lalatattun mutane ne da Allah ta'ala ya turo su zama azaba ga musulmai. Sharrinsu bai kai sharrinsu ya fi na turawa. Lokacin da turawa suka zo suka yi mulkin mallaka, an ɗan samu wasu amfaninnika kaɗan a cikin mulkin mallakar turawa. Akwai wasu amfaninnika kaɗan da al'umma ta samu, amma ta tar bala'i suka riƙa aiwatar ma da musulmai. To lokacin da suka bayyana, su suka kawo wiwi a tarihin musulunci. Musulmai ba su san wiwi ba, su suka kawo irinta suka fara shuka ta a cikin musulmai. To daga nan sai ta yaɗu. Malamai sun tattauna akan hukuncin giya najasa ce ko ba najasa ba ce idan ta zuban ba mutum, domin Allah ta'ala ce rijsu. To suka ce rijsun, me ake nufi da rijsun? Sai suka ce rijsun na ɗaukan ma'anan najis, najasa. So da haka wasu malamai suka ce da giya da bawali da bayan gida matsayinsu ɗaya ba su da bambanci. Idan bawali ya zuba ma mutum a tufafi ai sai ya wanke ko ba zai je ya sallah da shi ba. To suka ce haka ita ma giya. Wasu kuma malaman suka tafi akan ba haka bane, giya ba najasa bace amma dai haramun ne shan ta. To kowace magana dai ka ɗauka haramun ne shan ta. Kuma ni na farin jayar da cewa giya najasa ce. Giya najasa ce. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa ya kawo tattaunawa mai tsawo da malamai suka yi akan najasancin giya ko kuma rashin najasancin ta. Najasa ce ko ba najasa ba ce? Kazanta ce. Ai ba ka dai dauke ta kai alwala da ita ba. Ko za ka yi irin wancan mahaukacin? Shi ba wani. Sannan ai ba za ka dauke ta kai wanka da ita ba. To da ka giya najasa ce. In ta zuban mu mutum a jiki tana cin al'ayanun najisa. In ta zuban mu mutum a jiki ba zai yi sallah ba sai ya wanke. In ta zuban mu mutum a tufafi ba zai yi sallah da wannan tufafin ba sai ya wanke tufafin. idan ta zuba a wajen da zai salla baya halasta ya salla a wajen sai an wanke wajen sannan an faɗa mana hukuncin wanda ya sha giya shine asali a zamanin manzo Allah sallama ba adadin bulalar da ake mai ana cewa ne kai ai ta dukan shi aka zo aka mai da ita zama bulala 40 daga baya kuma aka mai da ita bulala 80 aka yi kiyasi akan kadar so daga mutumin da ya sha giya hukuncin sa shine a masa bulala 80 sannan bayan haka wiwi wannan wiwin da ta zama bala'i ta kuma giya yaduwa a tsakanin mutane wasu kuma suna ganin bata kai laifi ba shaykhul islam taymiya ya ce matsayin sa dai da giya kai al-imam al-jawzi a cikin littafin sa tafsiratu lil basa'id yace bannatta ta fi ta wiwi ta giya domin mafi yawancin wanda suke shan wiwi ba sa dauka haramun suke yi amma da wuya ka samu mai shan giya ka tambaye shi ka ce mai hukuncin giya zai ce maka haramun amma mashayin wiwi sai ya ce maka ai saboda ma haka ne sai ya canza mata suna sai ya ce mata taba ita kuma kanwata din nan wai ba a fadin ta yanzu da Hausa ba a ce mata taba sai a ce sigari haka suke fadi in ka ji ana cewa taba mu lokacin muna yara in an ce taba to ita ce wannan sigari ita kuma sigarin sai suka canza sai ita da ake ce mata da ake ce mata sigari ita ce taba to yanzu sai a ce taba wiwi Shaykhul Islam Taymiya yace malamai sun tattauna akan ita ma najasa ce ko ba najasa ba ce wiwi najasa ce ko ba najasa ba ce domin wani yakan shigo masallaci kila ya siya sai zuciyar shi ta dan karkato ya dan ji an kira sallah tana cikin aljihun shi to ya halasta ya salla da ita a cikin aljihun sa malamai suna magana akan sallar ki tayi ko bata yi ba to duk wannan bala'i yaushe mutum zai zo sallar ka da ita ce zaka je ka kalli ubangiji ita ce guzurin tafiya lahira a ce kana wata da ita ana bincike kanta wai ta ansu ko bata ansu ba daga wannan musiba ce babba a cikin al'umma to wannan a takaice abin da ya shafi giya kenan akwai hukunce-hukuncen da suke da alaka da giya masu dindin yawa da malamai suka tattauna a cikin littafan fiqh da littafan sharhuhi na hadisi sai mu je mu duba abu na biyu shine al-maisir me al-maisir ai Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir to me al-maisir al-maisir ibn al-jawzi yace fa huwa al-qimar shine sata وهو من أكل أموال الناس بالباطل شاتنا تكن شن دوت يمتاني دقلنا الله تعالى كما يا حنا من الله تعالى يتي قال الذين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka gaggata Allah kuka gaggata manzansa har ku riƙa cin dukiyoyinku a tsakaninku da ɓanna Malam Ibn al-Jawzi ya ce cha tana cikin cin dukiyar mutane da ɓanna Allah ta'ala ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai kasuwanci kuka yi kuka yarda da juna wane ya kawo kayansa ya ce siya ya ɗora kuɗi yace ga kuɗin da zaka bashi to ribar da ya dora maka halas yace amma haka nan wasu su zo su shirya wani abu ai wani kulumboto ai wasu juye-juye sai a ce an kwashe dukiyar wani to wannan haramun ce ita ce ake ce mata chacha al-imam al-kathirin yace qala adadun min al-ulama'i malamai da yawa sun ce kullu shay'in min al-qimar fa huwa min al-maisir dukkan abin da za a zo ai wani juye-juye ai wasu juye-juye ai wasu kulumbotai a ce wane ya cinye wane to nau'i na chacha hatta la'ibi astibyan bil jawzi har wasan da yara suke yi bil jawzi da kwakwa irin kasuwar kwakwa haka su zo suna wasa da ita sai ya ce ya cinye daya shine a wannan lokacin sai ka ce hadda irin su karta da ake yi da irin su wad da ake yi duk sai shiga ciki ai wani zai zo da takaddu guda 10 ko karshe sai tashi bai da ko ɗaya an cinye shi ko ba haka ake yi ba to hashi al-imam al-kathirin yace malamai da yawa sun ce shi ma nau'i ne na tata ko da ba a sa kudi a ciki ba in dai za a zo kawai a juya wani abu a ce wani an cinye shi ko wani an fitar da shi an kore shi alhali ya zo da wasu abubuwa mallakar sale yanzu kuma ya tashi bai da ko daya malamai da yawa suka ce wannan nau'i ne na tata kuma wajibi ne a hana yara yin sa wa qala al-qasim ibn muhammad daya daga cikin manya-manyan al-fuqaha as-sab'a malaman fiqh guda bakwai na madina tabi'ai wato al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr jikan sayyidina abu bakr ne radiyallahu anhu yace ma alha an dhikrillah wa an as-salati fa huwa min al-maytin da abinda aka ci gaba da yin shi ya hana ai ambata Allah ya hana ai zikiri ya hana ai sallah to sunan wannan abin tata kallaci aka zauna ana yi kallan kafa a kallaci ake ta hannu a kallaci ake ta kwando a kallaci ake ta sanda ake wani zungure ana ji sallah ta an kira sallah aka ki tashi aje ai sallah to ta zama cikin almaiki inji babban tabi'i al-imam muhammad ibn al-qasim ibn abi bakr rahmatullahi alayhi duk abin da ya shagaltar da mutane suka dauke shi suna yin sa ga sallah suna jin ana yi amma ba su damu ba suka ci gaba da yin sa wannan babban malamin yace sunan wannan abin tata kuma wannan ayar ta hana yin sa al-imam ibn atiyya yace a cikin tafsirin sa wa amma al-maisir fa fihi qimar wa ladhatu lil-farighi min an-nufus wa naf'un aidan liwajhin ma duk abin da mutane za su yi a cikin sa akwai wani juye-juye a ce an cinye wani an koruwa ne to yana cikin al-maisir domin a cikin sa ai akwai dadi na rai in mutum ya zauna kawai ba abu mutane su zauna ba su da abin yi zo su dauko lido suna yi al-lido shine suke ce mishi da larabci ash-shitranj ash-shitranj ko su ce masa an-nardashi duk sunan lido ne malamai da yawa sun tafi akan cewa haramu ne lido wannan da mutane suke zuwa suna karkada wani abu a koki da wani gilas ko kuma wani katako a zuwa na kakarta wani zubin ka ga abin kunya sai ka wuce ka ga manya-manyan mutane suna yi hankalinka ya tashi mutanen da ya kamata su je su ta kirga zinubansu suna kuka su koma sai sallah sai ambaton Allah sai azumi amma sai ka gansu sun zo suna shagalta da irin waɗannan abubuwa duk suna ciki al-imam ibn abi dunya yace al-imam qatada yace kana rajul fil jahiliyya ya kasance mutum a jahiliyya yuqamiru ala ahlihi wa malihi sai tatar da zata kai ma har matarsa sai an ci har matarsa sai an cinye ta zai rika tatar da kudi karshe yace to ya sa matar shi in an cinye yanzu to matar shi aka cinye a je a dauki matar shi a gida a jahiliyya haka suke yi ai na dukiya ko mata nau da kuma dama kuma ba su da adadin mata ba adadin mata sai an cinye matan shi gabaki daya a kwashe su sun zama ba nashi ba a tata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaq'udu hazinan saliba sai ya dawo ya zauna cikin bakin ciki da damuwa saliban ba yi da komai hatta rigar sawarsa an bashi ita ne saboda kada ya zauna tsirara amma ba tashi ba ce riga akan yi tace rigar jikin mutum ma an cinye ta to an cinye matar shi balle rigar banza fa yanzu ila malihi fi yadi ghairihi sai tsaya yana kallon ga dukiyarsa kirkiri a hannun waninsa ba noma ya mishi bai biya shi ba wani kwadugo ya masa bai biya shi haka dan kawai aka zo aka yi wata dabara aka yi wata jujju aka jujjuya sai aka ce dukiyar shi ta zama ba tashi ba sai ya dawo cikin bakin ciki da damuwa wa kana turisu bainahum al-adawata wal-baghdha'a fa naha Allah an zalik sai wannan ya haifar da gaba yana ganin an cinye shi kawai sai fara dambe sai fara fada shikenan daga nan sai tare sai kabilar waccan su taso sai kabilar waccan su taso shikenan sai kaga an yi yaki babba sai an yi yaki babba ta sanadiyyar tata in ji al-imam qatada ibn bi'amah as-sadusi sai da cikin manyan tabi'ai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira wanda muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi annabi sama yace man qali li sahibihi ta'allu qamirka falyatasaddaq duk mutumin da yazo yace ma dan uwansa zo mai tata kawai fadi da baki to wannan magana ta jawo masa sai yayi sadaka kawai ana zaune sai wani yazo yace ma wani da Allah zo mai tata zo mai tata to wannan cewa su zo su kyatan ka fara wannan magana da yin inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadithun bukhari da muslim su yayi sadaka ba faɗa adadin abin da zai sadaka da shi bai sadaka alamar tuban sa kenan shine al-imam al-jawzi yake sharhin wannan hadisin sai yace fa idza kana mujarrad qawli ar-rajul li sahibihi ta'alla taqamar ma'siyatun mujibatun an tukaffara bis-sadaqati fa madhann bil-fi'li idan kawai an ce mutum ya zo ya ce ma dan uwansa zo mai tata an ce ka fara wannan magana da yayin ita ce ya je ya sadaka to ina ga in ya tata kuma mai hukunci shi fadi kawai fa bai yi ba cewa kawai zo mai tata to kuma wata musiba mafi yawancin dama hada suke kawayen juna ne yanzu mafi yawancin wanda suke shan wiwi dama su ne masu tata aje za aje bayan layi ai sha a sha a sha sannan kuma ai tata a dawo kuma ana fada sahabin annabi sama buraidah ibn al-husayb al-aslami radiyallahu anhu kamar da al-imam muslim ya ruwaito yake cewa man la'iba bin nardashir fa ka'annama sabagha yadahu fi lahm khinzir wa dam mutumin da yazo yayi wasa da lido lido wannan lido mutum ya zo yayi wasa da lido to kaman mutumin da yazo ne ga alade an yanka ya dai sa hannun shi a cikin alade ya dama dama da jinin alada shi yasa mafi yawancin malamai al-imam malik al-imam shafi'i da wasu malamai da yawa suka tafi akan cewa lido haramun ne duk da an samu wasu malamai da suke ganin ba haramun bane amma wannan magana ta su ita ce tafi zama daidai ya ƴan uwa mu ne santi tata mun santi shan giya Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu yayi albarka a cikin rayuwar mu ya sa alqur'ani ya cece mu masu tambaya suka ce Allah kawo malin lafiya tambaya ta ita ce malam mutum ya san sana'ar yaransa sai yadda tabar wiwi ce kuma yazo ya biya wa mamarsa kudin makka wannan ta wannan hanyar to malam me matsayin haji hajjin wannan mahaifiyar tashi to hajji dai ana yi ne da kudin halal al-imam ahmad bin hanbal yake cewa idza hajjta bi malin asluhu suhtun fama hajjta walakin hajjat al-eer ma kullu man hajja bayta allah mabrur la yaqbalu allah illa kull salihatin ma kullu man hajja bayta allah mabrur yake idza hajjta bi malin idan kai hajji da dukiyar da asluhu suhtun asalinta haramun ne fama hajjta kai ba kai hajji ba walakin hajjat al-eer sai dai sauran mutane su suka yi aikin hajji kai ka je kai hajji jiya ne tuntuni balarabe yana da wannan akwai hajji akwai dajja akwai hajji akwai dajja balarabe idan mutum ya je aikin hajjin da suka zama sun san ba na gaske bane sai su ce ma hajja wa inna ma dajja ba hajji yayi ba ya je dai kawai yayi ihun shi ya dawo dajja yayi ihu kawai ya je ana labbaika allahumma labbaik sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa mutane suna zuwa su je su yi aikin hajji su ce labbaika allahumma labbaik mala'iku su amsa musu ce la labbaika wala sa'adaita ba amsa ba so da ka ba a aikin hajji da kudin haramu ba daidai bane a nemi kudin halalta yi aikin hajji da shi kudin wuyi ba a halal ba a aikin hajji da su so da ka kauli razihi ba a aikin hajji da kudin haramu daga cikin kudin haramun akwai wiwi Allah shi kyauta malam dan Allah akwai wata lalura da za ta iya sawa a shagiya kamar ta rashin lafiya ta ababu shi yasa nake muku akwai hukunce da yawa da malamai suke magana akan giya daga ciki akwai wannan annabi sai yace Allah ta'ala bai sanya magani a cikin giya ba saboda babu magani a cikin giya giya cuta ce babu waraka a cikin ta babu lafiya a ciki tambaya ta biye yake cewa zan ba ku to ban gane wannan tambayar tashi ba. Wanda yake don Allah malam shan maganin karfe na da kyau a sha idan mutum zai je yaƙi in ya kasance shi soja ne, a'a ai soja zuciya ce ake buƙatar ka zama kana da ita, zuciya ce soja. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta a ranar da suka musulunta su shiga jihadi, ba su taɓa training ba. Amr ibn Himam al-Ansari ana yakin Badar a ranar ya musulunta, ana yakin Badar ya musulunta, ya zo ya ce ma manzal samar da dabino a hannunsa yana ci, ya ce ya Rasulullahi a ra'aita in kutiltu fa aina ana, sai ya ma'aikin Allah yanzu idan na fada aka yi yakin nan da ni na mutu ina za ni, maza sun ce fil jannati aljanna zaka, ya shiga kawai fada yana yaki aka kashe shi. Yanka ba training din da ya yi, ko ba magani ya ci ba. Sadaka malamai abinda suka ce bai halatta wani ba wani maganin cin karfi, ba wani maganin karfi. Don Allah malam ne bambanci tsakanin zakka da kuma sadaka, dukkansu abu ɗaya ne ko akwai wani bambanci? A'a, babu bambanci tsakaninsu, sai dai ana ce ma zakka sadaka, ana ce ma zakka sadaka, zakka ana ce mata sadaka. Khudh min amwalihim sadaqatan innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, har zuwa ƙarshen aya. Iyaka akwai sadakar da ita kuma ba zakka ba ce, ka ɗauka ka ba mabuƙaci ana ce masa sadaka. Sannan kyauta ma wani zubin akan ce masa sadaka. Hadisin An-Nu'man ibn Bashir da babansa ya masa kyauta, ya kira wannan kyautar sadaka, da aka je wajen manzon sallama faradda tilka sadaqata, kyauta ya masa sai aka ce sadaka. To da lafzin zane na shari'ar musulunci, al-Imam an-Nawawi ya ce sun kai 12 da ana amfani da su a matsayin abu daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. Malam ya ce akwai neman taimako da za a gabatar, ina ganin sai yi bayani a ciki.
To, assalamu alaikum jama'a musulmi. Kamar dai da aka saba an san kowane lokaci na aka karatu irin wannan akan nemi taimako bayan kwana ɗaya ko biyu haka, saboda haka wannan shine na farko da fara nema. Ana tunatar da 'yan uwan musulmi a daure a taimaka fi sabilillah. A takaice wannan shine sanarwa. Assalamu alaikum.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يقيم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله.